الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة دعاء أولنا مجلسي نبقي na tafsirin alqur'ani da muke a cikin wannan wata na Ramadan ne albarka a wannan cibiya ta Al-Furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka. A yau 7 ga watan Ramadan hijira ta 1441 wadda ta yi daidai da 30 ga watan 4 shekara ta 2020 ta miladiya, zamu tashi a aya ta 30 a cikin suratul Hajj insha Allah. Akwai tambayoyi? To alhamdulillah, na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Zalika wa man yu'azzim hurmatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
نعم. الله جل وعلا يتي ذلك يتي الأمر تشيني وانشا ونن وتفصليني a rabe da abin da yazo da kuma yanzu abin da zai zo bayani a kansa, kuma ana kawo shi ne saboda a himmatu da abin da za a zo zai zo bayan wannan zalika din, kamar yanda yazo a cikin suratu Sad da yazo da sunan ishara zuwa ga mafi ga makusanci haza wa inna littazina la sharra ma'ab. Yace zalik al'amarin shine wancan, wa man yu'azzim hurmatillah, duk wanda ya girmama ababen alfarma na Allah shine abinda baya halatta a keta shi na daga hukunce-hukuncensa da ko kuma duk abinda ya rataye da hajji, wato duk abinda Allah ya yi wasiya da a girmama shi. Saboda haka ayyukan munafika na aikin hajji sun shiga ciki da kuma dukkan wani abu wanda Allah madaukakin sarki ya umarni da a girmama shi. To wanda duk ya girmama abubuwan alfarmar Allah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih, to wannan girmamawar tasa ga waɗannan abubuwan alfarma to shine mai alkhairi a gare shi a wajen ubangijinsa. Wannan alkhairin ba yana nufin shine mafi alheri ba, a'a, ba babun afala tafdil bane, wato shine alheri, domin rashin girmamawar babu alheri a cikinsa, ballantana a ce girmamawar ta fi shi alheri. Wato girmama alfarmomin Allah, wannan shine alheri ga wanda ya yi haka a wajen ubangijinsa. Wa uhillat lakumul an'am, kuma an halatta muku dabbobin gida, wato ku ci su bayan kun yanka su. Wannan raddi ne ga mushrikai da suka haramta al-bahira da sa'iba da wasila da ham, kamar yadda ambatonsu ya gabata a cikin suratul an'am da cikin suratul ma'ida da suratul an'am. Wato an halatta muku dabbobi na ni'ima illa ma yutla alaikum, sai dai abinda ake karantawa a gare ku, wato na haramcinsa. Dan haka wato kada ku haramta abinda Allah, kada ku haramta komai sai abinda Allah ya haramta. Fajtanibur rijsa minal awthan, dan haka ku gudu, wato ku guje ma kazanta, isu ne gumaka. Wajtanibu qawlaz zur, kuma ku guje ma, ku tsere ma zancen ƙarya, shine haramta abinda Allah bai haramta ba. Hunafa'a lillah, halin kasancewar ku miƙaƙƙu totar saboda Allah, ghayra mushrikina bih, ba masu tarayya da shi ba. wa man yushrik billahi, duk wanda yayi tarayya da Allah, fa ka'annama kharra minas sama, to shi wannan kamar ya sulmiyo ne daga sama. Fa takhtafuhu at-tayr, sai tsuntsaye suka fauce shi. Aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, ko kuma iska ta sulmiyo da shi ta jefa shi wani waje wanda yake manisanci daga inda yake tsammanin zai samu tsira. Allah ya bayyana wannan, wato bayan fasali ne Allah madaukakin sarki yayi domin yayi bayanin hukunce-hukunce na hadiya da kuma rabuɗin su, wato hada su tare da tauhidi da kuma nuna muhimmancin tauhidi da muhimmancin kuma nisanta daga shirka, da nuna addinin musulunci ya zo ne ya tsarkake al'umma daga shirka, ya mayar da ita zuwa ga tafarkin Annabi Ibrahim wanda yake batotar shine Al-Hanif. Al-Hurumat, abubuwa masu alfarma su ne abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya ce a girmama su. Su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki daga cikinsu akwai wanda Allah ya ishara ga ambatonsu a farkon suratul Ma'ida, inda Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tuhillu sha'airallah wala shahral harama wala alhadiya wala alqala'id wala amin albayt alharama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Ya ku wanda suka yi imani, kada ku keta alfarmar alamomin addinin Allah, wala wato kada kuma ku keta alfarmar hadaya da ratayar da ake yi ma hadaya, da kuma wata mai alfarma, da kuma alhazai waɗanda suka yi nufin ɗakin Allah masu harama da yin dawaci, kada ku keta alfarmarsu. Wato abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya ce a girmama su kenan. Shi yasa aka rawaito daga Zaid ibn Aslam, ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai na tafsiri, yana cewa al-hurumatullah dinnan, alfarmomin Allah su ne al-baitul haram, ɗakin Allah mai alfarma, wal masjidul haram, da shi masallaci mai alfarma, wal baladul haram, da gari mai alfarma shi ne Makka, wal shaharul haram, da wata mai alfarma su ne watanni masu alfarma, Dhulqa'da da Dhulhijja da Muharram da Rajab, da kuma al-muhrim, wanda yake cikin ihrami, yayin da yake cikin ihramin sa. Duk waɗannan kun ga zawat ne, ba ayyuka bane. Kowanne daga cikin su Allah ya ce wato yana da alfarma. Ɗakin Allah, saboda alfarmar sa, ba za a zubar da ciki da jini a cikin sa ba. Ba za a nitsu sabo a cikin sa ba. Masjidul Haram shi ma wannan masallacin, masallaci ne mai alfarma da ya wajaba a tsarkake shi daga dukkan abin da bai dace ba, daga daudar wadda take ta ma'ana shine daudar shirka, da kuma dauda wadda take ta zahiri shine jefar da dauda a cikin sa, da rashin tsaftace masallacin. Daga cikin girmama alfarmar ɗakin Allah shine rusa gumakan da suke ciki da kwashe su, da rashin barin gumaka su sake shigowa, da rashin yin ilhadi a cikin sa. Shi kuma al-baladul haram, girmama shi Makka, shine kada mutum ya nufi sabo a cikin sa, sannan kada mutum ya yi tsuntuwa a cikin sa sai dai domin ya cigiya, kada ya sare itatuwan da ke ciki sai dai kaya wanda yake za ta iya cutar mutane, kada ya kori wato namun daji ko dabbobi ko tsuntsaye ya ce zai yi farauta ko ma ya kore su. Shi yasa zaka ga tattabaru su ana ta zuba musu abinci, ba wanda zai ce zai farauta su, don duk wanda ya farauta sai ya biya jazai. To yana daga cikin girmama alfarmar kada a yi waɗannan, kamar yadda ya zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da al-baladul haram, iyakacin haddin harami, wanda shi haddin harami din yanzu hukumar Saudiya, Allah ya saka musu da alkhairi, sun bayyana haddin a dukkan manyan hanyoyi. Za ka ga sun ce hadha haddul haram, kamar a hanyar Jidda in kana tafiya in ka wuce wannan kofar mai Qur'ani din, in ka wuce ta da kamar kilomita 2 ka hau kan wani tudu, kana hawa kan tudun daidai akan wannan tudun, akan wannan dutsen shine iyakar haram. Ana a tsohuwar hanya kuma daidai Hudaybiya, a hanyar Madina kuma daidai masallacin na Aisha radiyallahu anha, a suto iyakokin haram din kenan. To abinda ya iyake shi, ya tance shi, to nan shi ma yana daga cikin abinda ya wajaba a ɗaukaka shi, a girmama shi, don yana daga cikin abubuwan alfarma na Allah, da kuma ash-shahrul haram, wata mai alfarma, wata mai alfarma, da kada wato a yi ta'addanci a cikinsa, sannan da kuma wanda ya harama, idan mutum ya sanya ihrami, to shi ma ta kiyaye alfarmarsa. Don haka ko a da a jahiliya in mutum ya sanya ihrami, ba a cewa ga ganima a ce za a kama shi, kamar yadda za ka ga mutum ya tafiya shi kadai babu wanda zai kare shi, sai a farmasa a dauke shi a mayar da shi bawa. Kuma ko a wato bayan musulunci din ma, kafin zuwan ɗaya daga cikin kyawawan hasanat din daular Abdulaziz kenan, daular Saudiya, kafin zuwan daular Saudiya, da idan mutum zai tafi aikin hajji sai dai ya sallama. Yawanci alhazai tsakanin Makka da Madina, ko tsakanin Jidda da Makka, anan ake kama su, a kama su, in aka kama mutum sai a dora shi akan rago a daure shi, idan aka je sai a samu a durkusar da raƙumin a wajen irin matattarar ruwa din nan, inda tafkin ruwa haka, irin waha wanda ake da su oasis, sai raƙumin ya sha ruwa ya sha ruwa, to kasan yana shan ruwa cikin yana budewa. Idan ya gama budewa, yayin da suka je inda suke cikin dajin su, aka saki mutum, kafar ta riga ta yi cessa saboda budawa da ake, ko tafiya ba zai iya ba, sai ya yi kwana da kwanaki, lokacin da ya riga ya zamanto ya gama ya saduda ba yadda zai, shikenan sai zamanto bawa su, ake ce musu muwalladun, sai za ka gan su baki Balarabe, amma muwallad ake ce masa, wato yaro an mai da shi kakannin su bayi ne. To wannan yana daga cikin keta alfarmar aikin Allah. Na'am, eh, musulmi ne a lokacin, a lokacin musulmi ne, lokacin da Makka take karkashin sharifai ba, lokacin da Makka take karkashin sharifai suka kyale duk ana wannan barna, sai da Abdulaziz ya zo tukuna, da ya hada Hijaz da Najd, sannan ya tsaya akan tabbatar da aminci musamman ga hanyoyin alhazai, sannan aka samu aminci, sannan aka samu aminci, Allah ya saka musu da alkhairi. Mutum zai tafi hajji ya je hankalinsa a kunce, ya je ya dawo, akwai aminci, amma da babu wannan, mutum zai tafi hajji dama zai sallama ne. To waɗannan su ne su ne hurumatullah. To wanda bi Allah ya ce wa man yu dhalika wa man yu'azzim hurumatillah, wanda bi ya girmama Allah, wato alfarmomin Allah, kaga ya dangana waɗannan abubuwa ne, Allah ya danganta su ya zuwa ga kansa, saboda Allah ya sanya waɗannan abubuwa ɗin ne a wato domin al'amuran mutane su jike, shi yasa Allah ya sanya waɗannan tsari ne nasa jalla wa ala. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nasi wa ash-shahra al-harama wal-hadya wal-qala'id dalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa anna Allah bi kulli shay'in alim. Allah ya sanya Ka'aba dakin Allah ta zamanto mai miƙar da al'amuran mutane, abinda zai sa al'amuran mutane su daidaita su samu aminci, domin idan da Allah bai sanya wannan alfarma ba, a girmama alfarma, abubuwa masu alfarma, da zuwa Makkan ba zai yiwu ba, kuma zuwa Makkan shi ne abinda zai sa mutane su samu arziki, su samu manafi, kamar yadda aka ce liyashhadu manafi alahu. To kaga sai Allah ya sanya wannan, hatta a cikin jahiliya mutum zai haɗu da wanda ya kashe mahaifinsa a cikin garin Makka, amma ba zai ce masa komai ba, a jahiliya ba zai ce zai ɗauki fansa ba, dole sai ya jira ya fita daga cikin haddin haram, sannan ya bishe ce zai ɗauki fansa. To wannan girmama abubuwa masu alfarma na addinin Allah yana daga cikin tsoron Allah da ke cikin yana daga, to wannan alheri ne ga bawa a wajen Ubangijinsa, domin ya nuna kan cewar ya bi Allah. To sannan Allah maɗaukakin sarki ya yi gargaɗi akan wato akan haramta abinda Allah bai haramta ba. To sannan kuma kamar yadda wato tsarin Alkur'ani yake, duk wata ibada sai an yi rabtunta da tauhidi, sai an yi rabtunta da aqida, sai Allah ya ce fajitani burrijiha, dan haka ku nisanci dauda, ku nisanci kazanta, kazanta ba wanda yake santa, akce to ku nisance ta. To wannan ita kazanta jinsi ce, to amma wace jinsin kazanta ake nufi a nan, sai ya ce minal awsan, su ne wannan min din ita ce min albayaniya, wato kazantar da nake nufi ku guje ta su ne gumaka, wato gumaka kazanta ne, waɗanda suke bauta ma gumaka suna son su, suna son su, sai dai son su bai kai san da mumine suke ma Allah ba. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, waɗanda suka yi waɗanda daga cikin mutane akwai wanda suka riƙi kinnai wato iyayen gidi kishiyoyi ga Allah suna son su kamar yanda kamar san Allah to suna son su bayan ba su cancanci soyayya ba sai Allah ya bayyana cewa waɗannan dauɗa ne kazanta ne wa yake son kazanta saboda haka wannan ya daga cikin rusaki da shirka yace ku nisanci ku guji a kazanta kazantar nan sune wato sune gumaka kuma ku nisanci ku guji maganar ƙarya shine ku kirkira mu ku bayama Allah abinda yake babu hujja akan sa shine ku haramta abinda Allah bai haramta ba ko kuma abinda Allah ya haramta muku ko kuma ku halatta shi to shine qaulul zur magana waje take ta ƙarya shine ku bi gumaka a wajen halattawa da haramtawa kuna masu hunafa alhanif shine alma wato almailu anil batil me karkata ga barin ƙarya wato me wato ku zamanto batutar ni kakku akan tauhidi kun karkace ma dukkan shirka wato dukkan hanyoyin shirka ya zamanto kun batta wannan akwai wannan malaminmu Sheikh Muhammad Zarban ya rubuta littafi Himayatul Rasul sallallahu alaihi wasallam Himal Aqida tsarewar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na shinge yima aqidar musulunci shinge yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mata shinge to ba abin da yayi ma tauhidi shinge irin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine hanif din to wannan kamar yanda Allah yake ce ma ya kira annabi Ibrahim shine mu ma aka ce mana mu ma mu yi haka mu zamanto mu kakku akan tafarkin tauhidi lillahi dan Allah shi kadai wato muna kuna masu ikhlasi kuna masu batutar saboda Allah kuma ba masu yin shirka da shi ba wato bayan kun yi kun dauki tafarkin tauhidin to kuma dukkan gurgudin shirka duk abin da zai kai zuwa ga shirka ku kikkibe shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin isa matuka har ya koya mana addu'ar da muke yi tabarranta daga shirka cewa mutun ya abin da zai tsirar da shi daga shirka yace Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam Allah ina neman tsari da kai da nayi tarayya da kai a cikin bauta a cikin da wani abu wanda yake ina sani kuma ina neman gafararka akan abin da ban sani ba wato koda nayi wani abu na shirkar wanda ban sani ba shine irin subutar baki din nan tace Allah ya so kai ma ka so bayan ka bata yake ce Allah ya so sannan kai kuma ka so tunda haka wani yace ya bace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam masha Allahu wa shi'ta Allah ya so kuma kai ma ka so Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana sanya ni kini ne ga Allah tsara ga Allah kul masha Allahu wahdahu je ne Allah ya so shi kadai to irin waɗannan yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya guggu ya kakkabe wato tabarkin shirka shine zairu mushriki nabi ba ma su yin shirka da shi ba dukkan abin da yake akwai wani wato gurgubi na rabo ga wani ba Allah ba a cikin abin da ake ma Allah to ka kakkabe shi to ma'ana shine shirka abin da ake ma Allah kai ma wani Allah ko kuma abin da Allah ne kadai yake yi ka dangana wani ya ce da cewa shi ma yana yi to ka kada ku yi wannan to sannan Allah ya buga misali shi buga misali yana daga cikin abin da yake kusantar da ma'ana ya zuwa ga tunani da hankali da fahimta yace wanda ya shirka da Allah kamar mutum ne yana kolin sama wato shine kamar matakin imani sama ne to sai ya sulmiyo yayin da ya shirka shine ya bar imani ya sulmiyo daga sama da ya sulmiyo din nan bai fadi ba sai tsuntsaye suka fakkoce shi ta san kowa sai ya samu rabon sa ba tsuntsu ba ɗaya ne kawai zai kama shi ya tafi ba kamar yanda shirwa take ne da za a ga suna fada a sama to haka wanda yake shirka shine wato wanda idan mutum ya dauki tafarkin shirka to al'ahwa bure wato soyayce soyayen rai za su zo haka za su rinka buga shi su fauce shi ta nan su fauce shi ta nan sai ka ga ba shi da wani tabbas akan makami guda daya yau yana kan wannan abin gobe ya warware yau ya kulla wannan gobe ya sinci wannan gobe ya sinci wannan gobe ya sake kulla wannan ba shi da wani karari guda daya ko kuma ya zamanto iskar da ya sulmiyo, iska ce ta dauke shi ta jefa shi wani waje mai nisa, manisanci, wanda ba a tsammanin tsiransa daga wajen, wato ya riga ya bace kenan. Wato mabudin bata shirka, mabudin bata shirka, domin duk wanda yake kan shirka to dukkan wani abu da ake nema na akhlaq, na dabi'a, ko na ibada, ko na tsoron Allah, to kace ma assalamu da wannan. Na'am.
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق.
Zalika wa man yu'azzim sha'air Allah, al'amarin haka yake, wato al'amarin shine wancan, shi ma wannan fasli ne. Wa man yu'azzim sha'air Allah, to duk wanda ya girmama alamomin addinin Allah, sune farillai da sunnoni da adabu da aka sanya, da Allah madaukakin sarki ya sanya, daga jam'i ne na sha'ira, sha'ira alama, wato dukkan wata alama wadda Allah madaukakin sarki ya ce wannan addinin sa ce, wannan abin, wannan aiki ne na addininsa, wanda ya tsara shi, tsarinsa ne. To duk wanda ya girmama waɗannan alamomi na addinin Allah, to fa innaha min taqwal qulub, to wannan girmamawar tasa gare shi yana daga cikin tsoron Allah da ke cikin zukata, wato yana daga cikin wato ayyuka na ma'abuta tsoron Allah, na ma'abuta zukata masu tsoron Allah, domin wannan ya nuna sanin girman Allah ne. Wanda ya san girman Allah shine wanda zai girmama duk abin da ya danganta zuwa gare shi, duk abin da aka ce wannan iyakar Allah ce, ko kuma wannan abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya sanya alamar addininsa, to wannan ya nuna kan cewar wato sanin Allah ne a cikin zuciyarsa, da sansa ga Allah, da jin tsoronsa, da jin tsoron haɗuwarsa da Allah, ita ce za ta sanya shi ya zamanto ya girmama wannan. Ash-sha'air yawanci duk da yake yana ana nufin ayyuka waɗanda suke sun zamanto alamomi da Allah ya sanya su ga na addininsa, daga ayyukan farillai da ayyukan mustahabbai, kamar yadda Allah ta'ala ya ce din a ayar suratul ma'ida, ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'air Allah, kada ku halatta ma kanku wato keta alfarmar alamomin addinin Allah. To amma yawanci ana itlaqin sha'air akan ayyukan aikin haji, ayyukan haji, manasika, manasik, dawafi, da sa'ayi, da tsayuwa Arafa, da tsayuwa a Muzdalifa, da jifa, jifan Jamarat, da zama a Mina. Duk kaga waɗannan ayyuka ne waɗanda suke imani ne kawai zai sa ka yi, saboda Allah ya ce haka yake so a yi, kuma wannan shine addininsa, yin waɗannan abubuwan shine addininsa. To wanda ya girmama waɗannan abubuwan, to wannan yana daga cikin tsoron Allah zuci, yana daga cikin sha'airullah, wato kamar yadda zamu gani hadaya da mutum zai yi da umuman ayyukan aikin haji. To shi yasa kaga idan mutum ya je aikin haji ya ce zai rinka bibiyan ruksa, ya ce bari ai idan ba a yi kaza ba yanka kawai za a yi, ko ta bari kawai ba komai ba sai na yi ba, bari na tsaya ne yanka, ya manta da wannan maqsudin na wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub, wannan tsoron Allah na zuci da zai masa shaida ta hanyar girmama wannan aikin na ibada da ya bari bai yi ba, yace zai je hadiya, ya dauka kan cewa kamar an bashi kamar wani haraji ne aka sa masa, saboda haka in yayi haraji shikenan ba sai yayi wannan ba. To ina fa innaha min taqwal qulub, ya manta da ita, sai mutum ya manta da ita kenan. Shi yasa idan mutum je wannan ibada ta aikin haji ba comfort ya kamata ya rinka nema ba, wato sauki da jin daɗi ba abin da zai nema ba kenan. Abin da zai nema shine girmama sha'airullah, wannan girmama alamomin addinin Allah din, domin yin su, yi girmama su din shine ainihin tsoron Allah zuci. Kuma yawa dama ai shi yin hadaya da ake yi a bisa kuskure ne aka shar'anta, amma mutum yayi da ganganci sannan ce saboda ai ya ce akwai hadaya, to ko yayi hadayar sai kuma ya nemi gafara Allah. saboda wannan gangancin da yayi da ganga yayi da ganga to kuma kaga wannan yi da yayi da gangan din fa innaha min taqwal qulub ta kubce masa ko yayi istighfari akan wannan sai dai istighfari akan gangancin da yayi amma fa innaha min taqwal qulub wannan aikin na tsoron Allah zuci da zuciyarsa za ta samu wannan rabo na tsoron Allah din ya kubce masa to yawanci kuma wato su ayyukan ibada Allah madaukakin sarki ya sanya su ne domin tazkiya domin da su ne yake tsarkake mutum daga miyagun sifofin zuciyarsa ya bashi kyawawan sifofi wani yana da wata cuta a cikin zuciyarsa wanda shi kansa bai santa ba amma ita ce sanadiyar da take masa shamaki tsakaninsa da ayyuka na ibada da ayyuka da Allah yake so da yawa bai sani ba albarkar ibadar aikin hajji shi kansa bai sani ba Allah sai ya tsarkake shi da wannan ya masa tazkiya sai ya zamanto wannan abin da ya masa shamaki din ya neme shi ya rasa sai ga ya dawo ya sami istiqama akan da abin da yake gagarar yin sa yanzu Allah ya hore masa shi yana yi to saboda haka shi yasa kaga ai da Allah ya tashi fadanta din sai da ya kawo wannan fasal din yace zalik al'amarin shine wancan wanda duk ya girmama alamomin addinin Allah to wani ya riga tsoron Allah zuci lakum fiha manafi wato kuna da abubuwan amfani a cikin alamomin addinin Allah wanda daga cikin su akwai hadaya suna daga cikin sha'airullah akwai kuna da abubuwan amfani shine hadayar da za ku bayar da ita akwai amfani a gare ku amfanin hadaya yayin da mutum yake korota zai iya hawa ya tafiya zai iya hawa idan bashi da abun hawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin al-muwatta ya ga wani sahabi yana tafe a kafa ya kora hadayarsa sai yace ka haukan taguwar taka sai yace ya rasulullah innaha badana yace ai hadaya ce yace irkabha ka hau yace innaha badana har a ta ukun ko a ta biyun ko ta uku sai yace irkabha wailak yace kai tonka ka hau in to sannan ya hau to kaga shine munafiq ne sai da amfani duk da yake na waɗansu sai su ce a ai tunda wai ta Allah ce to ba za a mutum ba zai fitar da abin da yake dukiyar Allah ba sannan ya zo ya amfani da ita zai hau zai sha daga nonan taguwar zai sha daga nonan gurgurdan bukatarsa amma ba zai tatsa nonan yace zai sayar ba don wannan yafi karfin bukata tunda ta Allah ce ya riga ya ce ta Allah ce to amma zai iya amfani da shine wannan halacci ne ya halatta a gare ku ku amfana kuma wannan a cikin sa wato duk alqur'ani anan wajen duk yana rusa al'adun jahiliya ne saboda a cikin al'adun jahiliya idan mutum yana da in ya koro hadaya to ba zai sha ba zai dora kaya akai ba akan taguwar ba ko raƙu ba zai hau ba zai sha nonon ba zai wani amfani da shi ba to shine Allah ya halatta yace lakum fiha lakum innan ay yahillu lakum ya halatta a gare ku ku samu amfani to yana daga cikin kuma amfanin a wato samun haske na da'ar Allah da kuma wato kyawawan abubuwa da musulunci ya kawo a cikin amfanuwa da ake yi da hadaya anwarut ta'at haske na da'ar Allah wanda za ta haskaka mutum to wannan ga lokacin da ake koro hadaya kenan yanzu ba a koro hadaya sai dai ka je ka sai kati ko kuma ka samu wanda za ka wakilta ya je ya sai maka to amma ita ma duk wannan ma'anar dai tana nan akwai amfani tunda in ma baka hau ba in ma baka ganta ba amfanin cewa ka yanka wannan naman saboda Allah zai baka haske na bin Allah wanda yana daga cikin wannan munafiq mutane da fada alamin fada musulmi hada yadda kamar kun goyi shi waɗannan shi to akwai abu biyu anan wato waɗanda suke zuwa suna karɓan kuɗaɗen mutane cewa za su yi musu hadaya ana ganin su da sifar waɗansu ma ɗalibai ne da suke karatu a can Saudiya abin takeici masu karatun addini suka zamanto ƴan damfara sai su karɓi kuɗaɗen mutane na hadaya sai su soke ba za su yi musu hadayar ba wannan wailul lahum thumma wailul lahum ka cuci alhaji sannan abin da yake na Allah ne an fitar da shi ka cuci Allah ta handamu kudin Allah, abinda mutum ya fitar da shi ya bama Allah, kai kuma ka cinye kuma ka haƙinci wakala, kai amintacce ne amma ka keta amana, ka zamantowa alkha'in, sifar munafinci kuma a ƙasa mai alfarma, wannan ina za su kai wannan nauyi? To su waɗanda su kansu amma suke bayarwa su ma da laifinsu, saboda ai shi alwakil amini ne, hannun wakil hannu ne na amana. Saboda haka idan baka in ka ba mu ba za ka ba mu kowa ba sai wanda ka amince masa, inda da gaske ne su ba su mana suje su a'a su ba su mana suje su je su musu sayayya a Jidda, ba za su ba su ba, amma wannan da yake na Allah ne sai su ba su. To ko kadan su ma da laifinsu, musamman yanzu gashi ga bankin Islami Litania IDB suna yi a ko ina ga wuraren su nan, ga bankin Jaiz sun dauki wakala suna yi tsakani da Allah. Hukumar Allah zai ta ba ma bankin Jaiz dama mutum ya biya anan da naira, idan ya je su sun dauki wakilcin su za su je da ma jami'an su suna zuwa su je a sai hadayen nan a yanka ana gani. Yanzu saboda mayankar ta yi nisan gaske da ba za ka iya zuwa ba. Eh gaskiya ne, idan mutum zai je da kansa haza min babu aula, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya yanka. To lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma, kuna da abu amfani a cikin hadayar taku da a cikin wato dabbobin hadayar ku ila ajalin musamma, ya zuwa ga lokaci wanda yake abun ambato shine zuwa ga lokacin da za a soke da za a yanka su. Thumma mahilluha ila albaytil atiq, sannan wurin da wato halaccin ta yake tikewa inda za a yanka hadayar ya zamanto an ka cika alƙawarin wato yin hadayar ka shine inda za ka yanka ta, ila albaytil atiq, ya zuwa ga gida, ya zuwa ga daki mai alfarma, daki wanda yake mai sharifi, daki kyakkyawa yantacce, shine dukkan ayyukan ibadar aikin hajji suna tikewa da dakin Allah, shine wato a yanka hadiyar ko Amina ko a Marwa ko kuma a cikin dukkan lungunan Makka. Yace wa kullu fijaji Makka manhar, mutum zai iya yin a cikin kwanakin tashriq wato ranar sallah da 11 da 12 da 3 to Amina ake yanka, sai ga wanda bai samu yayi Amina ba to zai iya yi a Makka. Bayan kwanakin nan na Amina kuwa to yanka ga baki ɗaya sai ya dawo Makka, wanda ga wanda bai yi hadaya a cikin waɗannan kwanakin na Amina ba to sai ya je ya yanka a ko ina ya so a cikin garin Makka. Thumma mahilluha ila albaytil atiq, na'am
na'am,
wa li kulli ummatin
ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
نعم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كما كوش الأمة الأمة سوني واتو تارم تاني واندا أكيدا قدات يتحدث كوش الأمة جعلنا منسكا منسنيا واتو إبادر هديا دليا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام دو منسى أنبتي سونان الله saboda abin da ya azurta su da shi na daga dabbobin ni'ima, wato su yi godiya gare shi. Allah ya sanya musu ibadar yanka, kowace al'umma Allah ya sanya musu ibada ɗaya ta yanka wadda za su yi domin godiya ga Allah akan abin da Allah ya azurta su na dabbobin ni'ima. fa ilahukum ilahun wahid, to ku sani fa cewa abun bautarku ubangijinku shine ubangiji daya, falahu aslimu, dan haka ku miƙa wuya gare shi shi kadai, wato ku musulunta gare shi shi kadai, kun ga ƙara tabbatar da tauhidi da kuma raddi akan shirka. Saboda su masu shirka su ne suka sanya mu kansu manasik, wurin yanka ga gumaka, kamar inda suke cewa Uzza wajen yankanta gabgabu, gabgabu nan daga jin sunan kasan kasan irin sunan abin nan gumaka, irin sunan aljanu ne matsafa, kowanne sun sanya masa wai ga wurin yankansa. To shine Allah madaukakin sarki yace a kowace al'umma daga cikin al'ummomin da suka zo wanda suke akan aqida da Allah ya aiko annabawa akai, ya sanya musu wannan ibada wurin yankan yi guda ɗaya wanda ake yi saboda Allah. To dan haka, to kuma ku sani cewa al'umma ce wadda take ta tauhidi, ubangijinku shine ubangiji guda ɗaya, ku miƙa wuya gare shi, ba a ce kuna da gumaka da yanka daban-daban da za ku rinka yi ba. To kuma shi yasa wannan a cikin wannan ya nuna kan cewa ita ibadar yanka ga Allah kadai ake yin ta, shi yasa munasabar kawo fa ilahukum ilahun wahid, kamar yadda Allah ta'ala ya ce a ƙarshen suratul an'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sallata da yankana da rayuwata da mutuwata ga Allah ne, shi kadai ubangijin talitai, ba a yanka ga kowa sai ga Allah, ba a yanka ga kowa sai ga Allah. Idan wani mutum yace zai warware maka sihiri, amma ba za a warware sihirin ba sai an yanka ma wani aljani rago, to kasancewar ya ce maka ka bauta ma wannan Allah ne, ya ce maka ka bauta ma wannan Allah ne, yace falahu aslimu, ga Allah kai za ku miƙa wuya. Sannan yace wabashiril mukhbitin, kai kafaranta rai, kai bishara ga masu tawali'u, masu al-ikhbat al-wato al-mutawadhi'in, masu kankan da kai, masu ikhlasi a cikin bauta. Wato al-mukhbat shine kwari, wato wanda a cikin tafiya su kwari suke bi, ba inda za su bayyana ba a gansu, su koya kansu suke, su ba kowa bane, ba kowa bane, wato ba sa jin girman kai. To Allah ya ce kai bishara a gare su. Sifar tawali'u, wato sifa ce ba a mai girman gaske a wajen Allah, domin yana duk wanda ya kaskantar da kansa sai Allah ya ɗaukaka shi. Yana daga cikin abubuwa guda hudu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantse a kansu, cewa babu wanda ya kankan da kai saboda Allah face Allah ya ɗaukaka shi. Shi yasa Ibn Daqiq al-Id ya kance bai taɓa zuwa majalisi ba da yake so ya ji sunansa ya fito a ji cewa shi ne an san shi sai Allah ya tozarta shi. Ya ce bai taɓa zuwa majalisi ba da ya ɓoye kansa baya so ma a san shi, face Allah ya ɗaga shi. To ya kake gani mu yanzu da abin nan ɗin, kowa idan ya je in aka yi taro wai in ba a yi recognizing ɗin mutum ba, shi kenan duniya ta tashi. Abu ma ba zan sake zuwa taron su ba, bayan ma na je taron ma na tashi ba a san ma wanda ya zo ba, wai ba zai ce wai ba a san na zo ba, zai ce ba a san ma wanda ya zo ba. Ka gani faɗin rai, Allah baya son wannan ɗabi'a. Saboda shi Allah shi ne kaɗai mai jin girma, shi ne kaɗai mai nuna isa, shi ne kaɗai wanda ya cancanci ya ji da kansa. Saboda haka duk wanda ya ce shi zai yi wannan, to yana munaza'a da Allah ne, yana so ya sa kafar, yana so ya yi jahayya da Allah ne akan abin da yake na asali. Bayan ya kawo bakin jini, kuma babban abu shi ne yake hana mutum shiga aljanna, wanda yake da koda kwayar komayya ta girman kai ba zai shiga aljanna ba. To shi yasa Allah ya ce wabashiril mukhbitin, ka girmama ka yi bishara ga masu kankan da kai. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam sifar da ya dauka kenan, ba abin da yake so irin a kirawo shi bawan Allah, sifar bauta. Lokacin da za a yi Isra'i da shi, mala'ika ya zo ya tambaye shi, ya ce Allah ya baka zaɓi kan ka zamanto manzo sarki ko manzo bawa, sai mala'ika Jibril ya masa ishara yi tawalu, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi ya zamanto manzo bawa. Sai Allah ya bashi abin da yake bama, ya bashi matsayin manzo din, kuma ya bashi mulkin, tunda ya ce yana bacci an tattaro masa kasa ga baki ɗaya daga gabas da arewa, mabuɗan taskokin ta ga baki ɗaya aka danka masa a hannunsa. saboda tawalu sai Allah ya bashi abinda masu girman kan suke burin su samu ko ba za su samu. Ai wannan mai mujahada ba zai ba ai wanda yake biye mu zuciyarsa. Kuma ai kaga da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisin sai shi sahabin ya ce ya Rasulullah wani lokaci fa mutum yana so rigarsa kyakkyawa, takalminsa kyakkyawa, gashinsa da kyau. To yanzu shi ma wannan girman kan ne sai ya ce a'a inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau. Wai ka zamanto tsaf-tsaf mai kyau wannan ba shi ne girman kai ba. Girman kai a zuciya yake. Girman kai a zuciya yake. Mutum ya rinka ganin wato a littafin Shehu Usman Kitabu Ulumul Mu'amala wanda ya yi yana daga cikin littafi na tarbiyya kyakkyawa wanda yake ya bayyana menene haƙiƙar ujub da girman kai da rowa da yadda mutum zai kubutar da zuciyarsa daga gare su yace ta fuskar ilimi. Yana da kyau littafin yana nan har ma an fassara shi zuwa Turanci Handbook of Islam. To su wane ne masu tawali'u din waɗannan? Allah ya ce alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum, sune waɗanda idan aka ambaci Allah sai zukatansu su raurawa, wato sai su tsorata, sai su ji tsoro su kada. To wannan saboda yawan ambaton Allah, yawan ambaton Allah sai ya sa sunan Allah, sai ya sa wato zuciya ta zamanto ta tasirantu da jin Allah. Daga an daga yaji an kira sunan Allah sai zuciyarsa ta kada saboda tsorata. والصابرين على ما أصابهم da kuma masu yin hakuri akan abin da ya same su, wato na daga nau'in bala'i daban-daban, wato ba sa raki, ba sa kai kuka, ba sa kai ƙara Allah, ba sa kurmato, ba sa kullun suna complain yau kaza a'a sai dai su hakuri, sun juye suna neman ladan Allah jalla wa ala akan jimiri da abin da ya same su. Wal muqimis sala, kuma masu tsayar da sallah, wato masu tsayar da sallah akan lokutanta, kina kiyaye lokutanta da sharuɗanta da rukunnanta. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su. Sifofi guda hudu aka ambata, ba lallai su tattara ba ga mutum kafin ya zamanto haka, domin ya danganta. Wani idan ya zamanto cewar shi bala'in bai zo masa ba, kaga ba zai samu wannan sifar ta hakuri din ba. Akwai wanda daga cikin bayi shi mu'afa ne, afiya ta zo masa, duk bala'i sai ya ga shi Allah bai jarabe shi ba. Allah ya amin, shi muke son irin wannan. Shi muke so shi ne. Wani sahabi ba lafiya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je duba shi, ya gan shi ya ƙare ya ce yaya, me kake faɗa ne? Ya ce ya Rasulullah, ai cewa ne ke Allah azabar da za ka yi min a lahira ka yi min ita a nan duniya. Sai ya ce wai hak, ce miskini, ya ce la tutiquhu, ba za ka iya ba. Salillah al'afiya, roki Allah afiya, roki Allah ya amintar da kai daga bala'i. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tatamannaw liqa' al'adu wa sallallah al'afiya, kada ku yi burin haduwa da abokin gaba, ku ce algabza, ku roki Allah afiya, ku roki Allah ya kare ku, kar ma a yakin. Saboda haka wani lokaci ni dai nakan ji wani abu idan mutane ana cikin ibtila'i, kamar a yanzu dinnan yanda muke, a rinka cewa Allah ka sa mu ci jarabawa. Ni sai na ga maimakon ka ce Allah ya sa mu ci jarabawa, ka ce Allah ya yi mana, Allah ya yi mana jarabawar, kar ya jarabe mu, ya ba mu afiya. Dan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana kenan. Amma ka ce Allah ya sa ka ci jarabawa, to ya baka jimirin ka daure har sai ka ce yana da kyau. Ka muke nan ka jure, a'a ka ce salamun, ka ce Allahumma sallim, shi ne wannan. To haka dalika wani zai zamanto cewar yana da sifar kankan da kai din, amma kuma ba shi da dukiyar da zai ciyar. So da haka rashin dukiyar da zai ciyar bai sanya shi ya zamanto baya daga cikin al-mukhbitin, masu tawali'u din ba. Amma dai wanda yake ya shiga cikin halin da zai sufanta da wa'annan sufofi guda hudu, to suka ci ku a gare shi, to wannan yana da abin da zai sanya shi ya zamanto wato a cikin masu kankan da kai. Na'am.
Wal buduna ja'alna halakum min شعائر الله لكم فيها خير واذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله وتراكم منيا mun sanya su gare ku daga cikin alamomin addinin Allah wanda kuke wato hadaya da su shine wanda kuka yi musu alamar hadaya daga raquma da shanu sune waɗanda suke albudna jam'i na badana sune wanda yake za a yi mata alama shine a je wato gefen kwibin wuyan raqumu na dama sai a dauki wuka sai a yanka jini ya kwarara jini ya gudana sai zaman to wannan ita ce alamar cewa wannan hadaya ce zuwa ga ɗakin Allah saboda haka koma ƴan kawo hari sun gani ba za su ɗauka ba sun san dukiyar Allah ce to sannan a sanya mata rataya to wannan shine ta zaman to an yi mata alama cewa wannan na Allah ne to Allah ya ce haka zalika saniya ita ma ane mata amma awaki da tumaki su ba a yi musu ishar ba a tsaga su ba a yi musu wannan alamar a wajen Malik ba a yi musu wannan alamar a wajen Malik sai kawai daga raƙumi sai saniya to Allah ya ce mun sanya su gare ku su zamanto daga cikin alamomin addinin Allah lakum fiha khair alheri ya tabbata a gare ku a cikinsu akwai alheri a gare ku shine alherin da aka ambata na kan cewa za ku iya amfani da su sannan kuma ga alherin da ke ciki wajen yankawa saboda ciyar da bayin Allah da za a yi da sauransu to kuma wato an kebance su da ambato saboda sun fi yawan nama shi yasa a wajen hadaya aka ce an fi san raƙumi saboda yawan nama kuma raƙumin ya zamanto ƙosasshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa turawa da wani ƙaton raƙumi na Abu Jahal wanda ya zamanto cikin rabansa a je a yanka shi a wajen haji ko hadaya haji ko umra dan a bakanta ma mushrikai lai raƙumi ne wanda yake sananne na Abu Jahal wanda har da an sanya masa ƙawanya a hancinsa ƙawanya ta azurfa yasa aje a yanka shi a filin Mina a kyale talakawa su ci a kyale bayin Allah su ci ga raƙumin aduwullahi wanda yake ji da shi gashi Allah ya wulakanta shi ya kashe shi ya kuma kawo dukiyarsa ta zamanto ganima ga bayin Allah to wannan shine ma'anar albudun fadhkuru smallahi alaiha ko ambaci sunan Allah a kansu wato yayin yanka shine kace Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahumma minka wa ilayka yayin da zaka yanka haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka guda 63 da hannunsa da wato da ausigir irin gajeren mashi din nan sai ya cika sai a yanka ya cika har da 63 sannan ya ba mu sayyidina Ali ya cika sauran 100 din sawab halin kasancewar su suna sahu a miƙar da su wato kamar yadda ake sahun sallah haka ake so shi yasa kuma a tsaye in an tsayar da su a lankwashe hannunsu na hagu hannun hagu ya tsaya akan kafa guda uku yanda ana cakawa zai saukin faduwa tunda an daure kafar guda daya an daure hannun na hagu to shine ma'anar sawa kuma ya zamanto wato a sahu haka za ba a barkate haka ba a sahu ake ko wannan na bin wani a miƙar da su wannan na bin wannan na bin wannan saboda koyi da mala'iku wa inna lanahnu safun hatta wajen hadiya ma haka ake so a yi sau shi yasa da ibnu umar ya ga wani ya durƙusar da taguwarsa zai yanka ta ya ce masa miƙar da ita sunnata abul qasim kai wato ka tashe ta a tsaye za a soke ta ita ce sunnar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam fa idza wajabat junubuha idan kwibin su ya fadi wato idan suka fadi a ƙasa bayan an soke fakulu minha to ku ci daga cikin naman nata kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci yayin da muka ambata yasa aka dauko masa daga kayan cikin kowanne aka bararraka ya ci daga kayan cikin ya kurba daga cikin goma to ku ci wa at'imul qani'a kuma ku ciyar da alƙani wanda yake mai kamewa abinda aka bashi shikenan ba zai tambaya ba kuma abinda aka bashi sai ya yarda da shi wal mu'tar da wanda yake mabukaci ne baya magiya amma yana bijirar da kansa da nuna bukatarsa kamar yaje inda ake bayarwa in yaje inda ake bayarwa har ya ce ya san shi mai bukata ne ba sai ya mika hannu ba ko kuma ya ce ku bani shine al mu'tar wato kenan a nemi masakin a basu to akan haka ne wato malamai suka yi ta tattaunawa akan naman layya da yanda da ake yi sai ga naman layya din nan wato saboda yawan sa wajen ya yayi abin yana ta doyi saboda an rasa yadda za a yi da shi to tunda aka bama Bankul Islami Litania Islamic Development Bank wannan tsarin mashru'in project din na yin haka suke yankan za a yanka kowa za a yanka masa nasa ba za a ce za a yi jinkirin yankan ba kowa za a yanka masa nasa amma naman sai a killace shi sai a diba a sa shi a cikin fridge idan icin wajen irin watar sai a kai kasashen musulmi waɗanda suke ake yunwa ko inda yake akwai tsananin bukata kuma a cikin ma fukara hudin cikin Saudiya din idan irin watan Rajab din nan yayi to sai kaga an ji ana rarrabawa gab da azumi zai zo cikin watan Rajab da kwarai in to yanzu bukata ce yawa yanzu akwai jam'iyatul khairiyya da yawa a can Saudiya da suke tararrabawa kuma akwai sauran wurare inda yake yunwa din ta zo musu ga yaƙoƙi ga yan gudun hijira din nan duk shi ne yasa to wannan yana daga cikin ciyar wanda aka ce ayi kadhalika sakharna halakum kamar haka ne muka hore su a gare ku la'allakum tashkurun domin ku yi godiya wato ga ni'ima da Allah madaukakin sarki ya muku Allah ya hore raƙumi ka duba girman raƙumi amma Allah ya hore shi za a kama shi a yanka shi amma dubi abin nan abinda bai kai raƙumi ba a cikin dabbobi yanzu tun za a samu irin an za a samu irin yar karamar damusa kaga bata kai raƙumi ba yanzu yar karamar damusa ka isa kace ka kama ta kace zaka yanka ta saboda ita Allah bai hore ta gare mu ba amma su waɗannan kamar haka Allah ya hore su gare mu domin mu gode ma Allah horewar Allah ce Allah ya tsara su a haka ba ku ne kuka yi musu training ba haka kawai Allah ya halicce su na'am لن ينال الله
نحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين
Allah ya ce lan yanala Allah luhumha naman nasu wanda kuke sadaka da shi ba shine yake kaiwa ga Allah ba wala dima'uha wala jinan nakin da kuka zubar yayin yankan ba su ne ake daukakawa ake kai su ga Allah ba walakin yanaluhu taqwa minkum sai dai tsoron Allah dake zuwa daga cikin zukatan ku daga wajen ku shine kan cewar ku yi nufin neman kusancin Allah da kuma girmama al'amarin Allah ta hanyar aiwatar da umarninsa da yin ikhlasi gare shi wannan abin da yake cikin zuci shine yake kaiwa ya zuwa ga Allah wato abin da Allah yake dubawa kenan ba wannan ba kamar yadda mushrikai suke yi ba in sun yanka naman sai a je sai a fede naman sai a shimfida akan gunki a kwarara jinin akan gunki to shi Allah ba wannan yake so ba ka zanta shi Allah abin da yake so abin da yake cikin zuciya Allah yake duba abin da zai gyara zuciya ya zama to al'amarin Allah kake duba da wannan yankan da kai kadhalika sakharaha lakum litukabbirullah kamar haka ne Allah ya hore waɗannan dabbobi na ni'ima gare ku dan ku girmama Allah akan shiryar da ku da yayi yanda Allah ya shiryar da ku ya zuwa ga waɗannan ayyuka waɗanda suke na addinin annabawa addinin ku koyi da annabawan Allah kun yi koyi da annabi Ibrahim yayin da Allah ya yantar da shi da yantar da annabi Isma'il da kawo masa ka a rago wanda ya yanka shi a wannan a garin Makka din kun yi koyi da shi kun yi koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun yi koyi da sauran salihan bayi to ku gode ma Allah ku yi kabbara akan cewa Allah ya shirye ku to yayin da kake yin hadiya ka halarto da wannan yayin da kake yin kabbara wajen yanka din sannan Allah ya ce wabashir da kuma akan wato shiryar da ku na'am Allah ya shirye da ku ya zuwa ga wannan sannan ya ce wabashirul muhsinin to kuma ka faranta rai ya zuwa ga masu ihsani su ne waɗanda suke ikhlasi a cikin da'ar Allah ya wato kai musu bishara akan kai musu bishara akan ihsanin da suke yi. Wannan kwadaitarwa ne da zaburarwa akan mutun yayin da zai wannan ibadar ya kyautata yayi ihsani. Wato kada ka je ka ce zaka samu wato dan matun buri ka ce shi zaka yanka, ka je ka samu wanda yake cikakke kosashe sai tukuna kayi mana Allah sannan ka ce zaka yi batun tsaraba. Amma mu yanzu sai ka ga mutane wani sai ka ya kulle kudin wai shi tsaraba zai ya isa buwar amarya zai mata tsarabar gwal, amma ya manta kuma ga na Allah wanda yake shine ya bashi amarya. To kamata yayi ka zamanto mai ihsani, gashi Allah ya maka ya ce ai bishara gare ku masu ihsani, Allah ya sanya mu a cikin su. Insha Allah ba ai muna da lokaci a mai ai ko sai gobe insha Allah. To سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.